sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 27 ga watan Nuwambar 2021, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 10 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafi da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu da wasu kasashen Afirka 7 daga ranar Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da karuwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a guda tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin. Haka kuma za a ji cewa babban mai samar da allurar rigakafi a duniya, CDS Serum, ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na COVAX da ke raba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin. A bangaren rahotanni kuwa za a ji koke na wasu al'umma a game da koma bayan tsaro a daukacin yankin su.
To gaskiya so fa mu dai yanzu an canjin da zamu mun ka gani kadan nan, saboda
haka za a ji wani yunkuri da rundunar yan sanda ta yi a jihar Zamfara.
Mun samu wata mace mun kama ta mai suna Fatima Lawali a gaba biyu nan Gusau, tana dauke da
kadan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan. Sai a biyo mu sannu a hankali, bayan nan sai mu gabatar muku da shirin mu na adawo lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ya shirya kuma zai gabatar. Amma dukkan mu kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu da wasu kasashen Afirka 7 daga ranar Litinin. Duk wanda zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen 8 a cikin kwanaki 14 kafin ya je Amurka, za a hana shi shiga. Wannan mataki bai shafi 'yan kasar Amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba. Duk da haka, dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya, kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Biden ya bayyana haka ne jiya Juma'a, bayan da ya tuntuɓi Dr. Anthony Fauci, babban mai bayar shawara kan harkokin kiwon lafiya, bayan Afirka ta Kudu, sauran kasashen sun haɗa da Botswana, Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗauki matakin ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in B11529 a matsayin wani nau'i da aka damu da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a guda tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana a fagen daga tare da sojojin kasar. Sakataren Blinken ya nuna matuƙar damuwa game da ƙaruwar soja a Habasha, ya kuma jaddada buƙatar gaggauta matsawa ko komawa zuwa shawarwari, inji Ned Price a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya Juma'a. Price ya bayyana hakan ne bayan da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban Kenya Uhuru Kenyatta da Blinken. A ran Juma'a ta gabata, kafar yaɗa labarai ta fana mai alaƙa da gwamnatin ƙasar Habasha ta rawaita cewa Abi na kan gaba da sojojin ƙasar da ke yaƙi da dakarun 'yan tawayen Tigray a yankin Afar da ke arewa maso gabashin ƙasar. Abi ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na Twitter. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya, CDS Serum ta India, ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na COVAX da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta Kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara, sakamakon kazancewar cutar mai tsanani a karo na biyu na barkewar annobar yayin da ta yi amfani da hannun jari don haɓaka shirin rigakafin cikin gida. An fitar da jigilar kayayyaki na farko a jiya Juma'a. Kamfanin ya faɗa cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana sa ran allurar rigakafin da yake samarwa ga shirin COVAX zai ƙaru sosai a farkon shekarar 2022. Ana sa ran serum ta India za ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu samar da kayan aikin raba allurar rigakafin da aka kirkira don tabbatar da duniya baki daya samun daidaiton allurar rigakafin COVID-19 bayan barkewar annobar.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun ku kai ga jin kashi na biyu, bari mu fara muku da rahotonmu na farko. A Najeriya daidai lokacin da 'yan kasar ke ta nuna farin ciki da farmakin da jami'an soji suka kai wa sansanin 'yan fashin daji, mazauna yankuna da matsalolin rashin tsaro suka da baibaye sun nemi sojoji da su ƙara azama don cin moriyar aikin da suka soma. Don kuwa kada ya kasance an kashe maciji ba a sare kansa ba. Wannan dai na zuwa ne lokacin da tasirin aikin bai wadaci mazauna yankin da ke da matsalolin ba, domin har yanzu 'yan fashin daji suna cin karensu babu babbaka da gudanar da miyagun ayyukansu. Daga birnin Shehu ga abokin aikinmu Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Yanzu kimanin sati ɗaya kenan da bayanai suka karaɗe kafofin sadarwa na yanar gizo cewa mayakan Najeriya sun kai farmaki a sansanonin 'yan fashin daji kuma sun illata da yawa daga cikinsu. Yanzu da yake rundunar sojin ta tabbatar da kai waɗannan hare-haren a sassa daban-daban na arewa maso yammacin Najeriya, na tuntuɓi wasu mazauna yankunan ko sun so maganin tasirin aikin sati ɗaya da fara shi. Ga abin da wani mazaunin Isa da ke gabacin Sokoto yake faɗa.
To gaskiya so fa mu dai yanzu dan canjin da za mu munka ganye kaɗan nan, saboda a har yanzu da ka sani mutanen ƙauyuka suna shigowa ita gudun hijira. Sannan kuma jiya ma sun shiga wani ƙauye da aka ce ma nan wajen Kwana, sun kashe mai garin na Kwana na ƙauyen su bandit din. Illa nan ne wajajen gabacin Bahara nan ɗaya ne sun ka an kaɗan samu sauki.
Ba shakka mutane da yawa sun yi maraba da soma wannan aikin, domin ranar da aka fara ci an ga alamun nasara, sai dai a cewar wasu daga wannan ranar abin ya koma yadda yake. Idris Muhammad Gobir mazaunin yankin ne kuma shine mataimaki na musamman ga ministan 'yan sandan Najeriya.
Wallahi ko shekar jiya akwai da suka zo suka tahiyi suka halbe wani, sannan bayan haka nan suka kama dabbobin mutane. To a takaice dai jiya da nake maka magana ga yau a waye yau sabar din ga wallahi ko jiya sai aka gani su goma da bindigogin su ko wani su ya biyo ta wajen tsakanin Walkiya da Kareri. Kuma jiya da san jiyan nan yau dare yau wallahi sai da suka je irin garuruwan Rambaɗa garin su bai daji sabon birni da sauransu marjayi, inda suka tafi suka bi garuruwa gida-gida. Talata gara ta wuce sai da suka sa mutane aka zo garin Gangara aka ci kasuwa. Kasuwan nan 'yan bindiga sun yi mutanen garin Gangara yawa. Bayan sun an ci lissa mutane ci kasuwan nan an zo, kuma bayan an tashi da kasuwa sun ka tara hanya tsakanin Adamawa Gangara, duk wanda ya to sai an kasa shi ne an kamshi da abin da aka rishi. Ba mu so mu yi magana ba tun da ana gudanar da an ce ana gudanar da operation magani, har maga abin da idan bai dace ba a ce ana yin maganganu ana cikin wani aiki. To amma yanzu sai mun haga, to ai ya zama wajibi sai mun haɗa ma duniya da gwamnati musamman shugaban sojojin Najeriya cewa to aiki gaba in ana yi a shi, in ba a yi ne yadda aka ɗauko a shi wallahi ba a ci nasara.
Wakilin jama'ar Sabon Birni a majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Ibrahim Boza shi ma ƙara da wannan kira ga gwamnati.
Gwamnati gaba gare mu mun samu an kai akwai sojoji Sabon Birni. To kaga abin da mu muka bukata ga wanga yaki ya zama a yi abin da aka ce ma kwabare, tunda akwai mafin kuma sojoji na shiga ƙasa don ruwa sun jaye. To abin da aka bukata za a je a yi kokari sojoji akwai su ƙasa akwai su sama. Amma kaga kai hari wuri guda, kaga an kai hari wuri guda kuma ana taruwa a wani wuri.
Rundunar sojin Najeriya dai a bayanin da ta fitar ta nuna cewa ta samu galaba a har-haren da ta kai a sansanonin 'yan fashin daji daban-daban, abinda jama'ar ke ganin cewa da za ta saurari shawarwarin su kuma ta yi aiki da su da watakila an kai ƙarshen waɗannan matsalolin baki ɗayansu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
bayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin ƴan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yau a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar kasa mafi yawan al'umma a Afirka. Ofishin babban lauyan Najeriya Abubakar Malami a wata sanarwa da ya fitar jiya Juma'a ya ce wata kotu ce ta ayyana hakan biyo bayan bukatar da gwamnatin tarayya ta gabatar. Kotun ta yanke hukuncin ne ta ranar Alhamis. Matakin da zai baiwa hukumomi damar tuhumar wasu da ake zargi da hannu a cikin kungiyoyin laifukan da suka shafi ta'addanci wanda suke ganin zai haifar da tsame ido kan ayyukansu. Gwamnatin Najeriya ta bayar da hujjar a cikin takardun kotu cewa ayyukan kungiyoyin ya kamata a dauke su a matsayin ta'addanci domin suna iya haifar da tabarbarewar zaman lafiya da tsaro da kuma yin barazana ga tsaron kasa. Kungiyoyin da galibi sun kunshi samari ne daga kabilar Fulani waɗanda al'adance ke yin aikin kiwon shanu kuma sun shafa shekaru da dama suna rikici da al'ummar Hausawa manoma kan samun ruwa da filin kiwo. Daga ƙarshe da alama jami'an tsaron irin sun harar barkonan tsuwa da harsashen roba kan masu zanga-zanga tsakiyar birnin Isfahan a wani mataki da masu fafutuka suka ce shine mafi muni na murƙushe masu adawa da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran tun cikin watan Yuli. Hotunan faifan bidiyo da sashen fashe na muryar Amurka ya wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna alamun jami'an tsaron Iran na amfani da muggan makamai wajen tarwatsa ɗaruruwan jama'a da suka taru jiya Juma'a don nuna adawa da yadda gwamnati ta shawo kan matsalar ƙarancin ruwa a yankin. Muryar Amurka ba za ta iya tabbatar da al'amuran da aka zayyana a cikin faifan bidiyon da kanta ba saboda an hana ta yin rahoto a cikin Iran. A cikin wasu faifan bidiyon ana iya ganin Iraniyawa da dama kawunansu a farfashe yayin da suke kula da raunukan da suka samu tare da taimakon wasu. Ana kuma iya ganin wasu masu zanga-zanga suna jifan jami'an tsaro da duwatsu yayin da rikicin ya barke kan tituna da ke kusa da gabar kogi.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Rundunar 'yan sanda a jihar Zamfara ta samu nasarar kama wata mata ɗauke da alburusai da dama akan hanyar ta kaiwa kasar gumin ɗan ta'adda Ado Aliru, wanda rundunar ta shaida wa abokin aiki Musa Ni Shu'aibu Malumfashi yadda wannan aiki ya kasance. Kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Zamfara ya yi ƙarin haske a wannan rahoton.
Cikin jawabin da ya yi wa manema labarai a hedkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara a birnin Gusau, kwamishinan 'yan sanda na jihar Sifil Kana ya yi bayanin irin nasarorin da suka samu ne a ɗan tsakanin nan, inda ya karkare da bayanai kamar haka.
A cikin nasarorin da muka yi mun samu bindigogi AK-47 guda 10 wanda gashi nan kuna gani a jihar gabanmu. Mun samu wata mace mun kama ta mai suna Fatima Lawali a gara biyu nan Gusau, tana dauke da ammunition 991 wanda kuma dama za su kai mu wani ɗan ta'adda mai suna Ado Aliru. Sannan shi Abdullahi Muhammad mun kama shi ne da damomin wiwi, ya ce shi yake kai ma wayannan bandit wiwi a cikin daji. Banda Zamfara yana kai musu ma a Kaduna, a Katsina, Kebbi, Sokoto, har da Niger State. Kuma kun san yaran nan suka sha wannan abun to sai Allah dai kawai san abin da za su yi. Kuma dattijo ne mai shekara 55. Sannan mun kama wani shi wannan fa shi ne haɗa kai da su wasu yan bandi suka je wanke kwanan baya, sun je akan mashin ya kai 100, suka je suka kwashi shanake 250. Samaila Lawali da Murtala Bello sun suke damunmu a kasan Kaura na Moda.
Babban lamari ne da ya fi daukan hankalin jama'a shine Malama Fatima a shekara 30 da aka kama da harsasai kusan 1991, kuma an kama ta ne tare da mijin kanwata wanda shine ya jefa ta cikin wannan mummunan aiki. Kamar yadda dai ta yi bayani lokacin da take amsa laifukan da ake zargin ta aikata.
Fatima Lawali.
Shekaran ki nawa da haihuwa?
30. Sama'ila take daga nan Zamfara zuwa Gada. Na zo Sojo.
A kowane tafiya an yi aike ki nawa ake baki?
Tafiya farko an bani 50,000.
Tafiya na biyu fa?
30,000.
Inke na ake kai wannan alshashi din?
Ina ansuwa da zuwa Gara, zuwa Dan Cibuka ga zuwa Aro Aliyu shugaban ƴan ta'adda.
Alshashin da muka kama ki da shi lokacin da za ki ka dauko su daga can dajin Dabagi a Sokoto, alshashi kwara guda nawa ne?
Kwara 1000 ba kwara 9. Ina da wani bayani kuma ina da wani goyon baya ga gudunmuwa. Da ingare mu mata da aikin da na sani baya take, wannan aikin na riga na yi da na sani baya take. Ina gargadi gare mu mata, muna dauka muna kai musu, suna hana musulmi ɗan uwan mu zama lafiya, ana kakkashe su, wasu ana ji musu, wasu da iyalai, wani mata biyu, wani uku, wani hudu, aka san iyaka iyali da kuma mu'assara ni ya kai musu mukamanta suna zuwa suna kashe jama'a.
To halin yanzu dai kamar yadda shi commissioner ɗan sanda na jihar Sefi Alkana ya faɗi, za a gabatar da su gaban kotu don hukunci idan sun kammala nasu binciken. Sanisha Malafashi, Murya Amurka daga Gusawa, Nigeria.
Karfafa koyar da Fulani makiyaya sana'ar waje da kiwon zamani wata farar dabara ce ta sama musu hanyoyin dogaro don zama a waje ɗaya. Wata ƙungiyar raya al'adun Fulani fuɗe ko a takaice ta gudanar da taron koyar da sana'o'in hannu ga mata Fulani a jami'ar Nasarawa da ke Kefi. Wakilin mu Nasiru Adamu El-Hikaya ya halarci taron ga kuma abinda ya aiko muna.
Mamu yanda muka je muka koya, mun koya da wahalar mu da zufan mu, mun san wahalar da muka yi muka koya, insha Allah ba za mu yada.
Dai daga masu tallar nono da ta samu horo kan muhimmancin sana'o'in hannu daga gida a wajen taron. Masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya Fulani maza da mata sana'a, to ko shanunsu sun kare ta hanyar ibtila'i ko sacewa daga gaggan barayi, za su samu abun dogaro da ma zama waje daya maimakon gararan ba a dazuka. Babbar bako a taron Dr. Rukayyar Gurin ta ce ko ba don wata barazana ba, yanzu zamani ya riga ya sauya. Sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba.
Tunda zamani ya canza, harkoki sun canza, dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwansu. Don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba. Fulani su ne wanda aka keɓe su, wanda makarantu ma ba sa ciki, gidaje ba sa ciki, a aikin gwamnati ba sa ciki. Da yawa daga cikinsu ba su yi karatu ba don a daji su. Suna bin shanu kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikin shanunsu biyar su saya. Amma da yake zamani ya canza yanzu, dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu. To wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu, wanda zai gyara rayuwansu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi.
Haka ita ma mai taimakawa gwamnan Nasarawa kan noma da kiwo Khadija Adamu ta ce dabarar koyar da matan don ragewa maza ne zafin kai kuma ƙari ne kan tallar nono. Da ta ce hakan ma ya zama kofa ta jefa matan a hatsarin rugujewar tarbiyya.
Kuma duk abin da ka koya wa mace daya, ka koya magari ne gaba daya. Domin da ka samu mace ta da ƴaƴa 5, 6, 7, wanda abin da ta koya za ta koya ma yannin ƴaƴan nata, su ma ƴaƴan da za su koya ma wasu ƴaƴansu, su ma ƴaƴan za su koya ma. To kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya. Saboda haka muna kira ga ƴan uwanmu, ba wai muna nisanta su da sana'an gargajiya, a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki. Fa yanzu nan zamani ne ta canja, ba a dogara da sannan nono kadai ba, sai sa ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari.
Uban taron sarkin Nasarawa Alhaji Usman Jibran ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa.
Sana'a musamman na hannu babban abu ne, kowa ya sani, ko da ma an yi karatun boko din gwamnati ba ta da damar daukan kowa da kowa wurin aiki. Saboda haka yawancin sana'o'in hannu su suke tafiyar da tattalin arzikin kasa. Sau muna kira da babban murya da ƴan uwanmu da suka samu wannan ɗauki su ci gaba da ƙoƙari fi sabilillahi, domin Allah ya ce tashin taimake ka.
Ƙungiyar Fudeko ƙarƙashin Farfesa Sani Nana ta ƙudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a Ruga da kuma jawo maza makiyaya su ƙara da noma, renon ƙudan zuma da sauran sana'o'in samun kuɗin shiga a dazuka. Nasura da Mailikaya, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yaku Makili ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka alƙawarta muku a baya, wannan shirin zai shiga kasar Ghana, inda mutum 2,226 suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni 9 wannan shekara. Adadin da ya haura alƙaluman bara cikin watanni 9, lokacin da mutum 1,827 suka mutu a cewar sashen 'yan sandan Ghana mai kula da motoci. Hatsarin ababen hawa da suka yi sanadiyyar waɗannan mace-macen sun kai 20,225. Babura masu kwaba uku wato a daidaita ko kuma keke napep su ne suke da kashi 22.3 cikin 100 na waɗannan hatsarin ababen hawan. Ganin cewa amfani da keke napep don sufurin jama'a wani bakon al'amari ne a ƙasar Ghana ya sa mutane sun nuna damuwa ainun akan yawan hatsarin da waɗannan babura masu kafa uku ke yi a cikin ƙasar. Alhaji Usman Shehu Shatima shi ne shugaban kungiyar masu tukan adaidaita a birnin Kumasi ya mana tsokaci akan wannan alƙalumar inda yake tabbatar da abubuwa da dama na faruwa a wannan sana'a ta su.
Abin da kanshi mu ma kanmu ya dame mu, abin da yafi damun mu kaga farko da abin ya zo kowa na ganin shi ya ita bai kamata a ce a ganin shi na tuka adaidaita ba, kuma sawa suka yi sike sai ɗan baku suka zo muka kama abin ya kai. To da abin yayi karfi mai makon ba kuma shi shigo da kai shi da ya sai shi ba yawo wanda bai kai ya tuka adaidaita din ba. Sa'annan ba lafi abubuwa dai gashi muka je muka zauna da komanda muka ce ga abubuwan da ke tafiya.
Komanda ɗan sanda ko wani komanda?
Na ɗan sanda. Domin an yi kame an kakkamo wasu yara aka same su ba su da lafi, an kakkamo wasu ƴan bako aka same su ba su da lafi. To a kan haka dama mummun ka'ida cikin constitution ba kai kai shekara 25 ba ba mu yadda ka tuka a daidaita din. To shi zamana abin dai kai kayi dokokinka amma akwai dokoki wanda yake na hukuma. Kaga constitution dai in ba ka kai shekara 20 ko 21 ko da biyu ba to mu na mu 25 ne. To kayi dokokinka ka ajiye tunda ba 'yan sanda ciki ba wani iko ne gare ka ba. Muka wannan dokoki muka samu muka je muka zauna da komandan Aswad muka haɗa kai da shi za mu operation muna tax force a an kamo yaro a kawo shi an shi maton a ba a kira mai mato a ba shi maton shi a ba shi ward. To muna cikin wanga aiki muna cire gaba dai kuma abin da ya balakuce sai muka tsaya muka je muka ishara ya za mu ya za mu muka ka ido muka zuba. To mun zuba ido muna kuma na ce kai yadda muka zuba ido kan wanga abu da sai ya kafa aiki da lalace. Sai muka shiga muka je muka komanda muka ce kaji 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 ga abin da ke damu mu yara ba su da ana tukin banza tukin gangaji ce ce shi ma labari na iso mai na samun labari irin wannan abubuwa ya za a yi. Muka ce shi ka dubi mataki ni kai ka mai ba sani ba sabo wanda kaka da mace shi ba shi da zaki ko shi bai da zaki ba to ba su da duka aka yi wannan kame ko insha Allah sun samu nasara sun kama mato kwata kwata ya fi 500 wasu ba takarda wasu ba nasi. To yanzu insha Allah ina jin cikin kwanakin ka mun fara ganin abubuwa na tayya daidai domin za ka mu da komanda kuma shi duka mun daidaita da shi komai na tayya na dabara a jami ba mun je mu sake zama da shi. Muna so a shigo kuma ababu domin ababu ne akwai yara ƙanana kuma shaye shaye shi ke so ya bata aiki. To ka ji abin da yake akwai amma don gaskiyar magana wannan abin da aka ce yana ana yi.
To yanzu ku magabata tunda kuna samun haɗin kan 'yan sanda yawa, to menene takamammen abin da za ku rage wannan adadi na hatsarin da ake cewa yana faruwa ta ɓangaren ku bayan kamin?
To abin da za mu yi yanzu haka mun shirya mitin da za mu zauna gobe mu ce kuma mun jira a kai mun je wajen shi za mu je mu zauna da shi mu tattauna abin da muke so ya mana. Ba mu son yara ba mu so a ganka kaka dai ba ka da tsari cikin aikin
wato ba tsafta
an ganka ba ka da tsari yana zora ma mutum ko baka sha ko bayyana ma mutum ba ka sha don shi su ma sun san mashayi don da an ganka kana tuka mutum don ka iya ka zaka kana shan koki ko kana shan wani ko kana shan drama shi ke ka ana tukin banza don shi kan wannan za mu je mu zauna shi muna so a sake kame kuma.
To kowa dai ya san
Ba shi hukuma ba kai kai don da ka fara ba tarfa su ba za ka su ake yi ko police ne ko kala kala to sai shi muke so shi mun sake koma mun zauna shi ran a gani ya so ya su kara shiga ciki amma hatsuran ba muna so ba ne na bata mana suna kuma hatsuran ma wasu hatsuran ma an kara muna an kakkagale kagale ko wato muna da labarin masu kan trotro da yan taxi su suka je suka shiryo wannan da yan sanda a bada labari ka zo ji ka wa'anda motar ta kashi nawa ke dauka
wato mutum ya je asibiti a ce ga waɗanda ga hatsarin babura suka na'am
masu duka adini ta su kushiri ne daga baya ma bayan daga baya bayan ganin muka gane a ce shiri ne farko muna ganin ko gaskiya ne
to amma kana batun shiri ne kuma abubuwan nan da ka duna matukan ku ko direbobin ku suna yi ai ya kai a ce ana samun irin abu haka
eh ana samu ba inda suka kai abin ya bai kan wurin ba
to madalla za mu dakatar da hirar anan har sai sabon mako za mu ci gaba da hirar yanzu a madadin shi bakon namu Alhaji Usman Shehu Shattima shugaban kungiyar direbobi a daidaita a birnin Kumasi da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington da ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta Kudu wasu ƙasashen Afirka bakwai daga ranar Litinin. Duk wanda zai shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin ƙasashen takwas a cikin kwanaki 14 kafin ya je Amurka za a hana shi shiga. Wannan mataki bai shafi 'yan ƙasar Amurka da mazauna ƙasar na dindindin da ke da izinin zama ba. Duk da haka dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya, kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya dawo matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha, ya kuma yi kira da a gudanar da tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin, in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya bayyana a fagen daga tare da sojojin ƙasar. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya Cibiyar Serum ta India ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na COVAX da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta Kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara sakamakon kasancewar cutar mai tsanani a karo na biyu. Najeriya ta ayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yau. al'umma a Afirka.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haili, ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.